Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmed Kabara zan karanto. Zargin tursasawar saduwa a kan rundunar kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaru sosai a shekarar 2015 da ta gabata, duk kuwa da tsananin dokar ba sani ba sabon hukumar ga duk wanda aka samu da irin wannan laifi. Kamar yadda wani rahoto da ya fito daga ofishin babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya nuna a ranar Juma'a, ya ce an sami rahoton cin zarafin saduwa har kashi 99 inda ya wuce na shekarar 2014 da aka sami rahotanni guda 80. Yawancin zarge-zargen sun fito ne daga ko inda sojojin da 'yan sandan kiyaye zaman lafiyar na Majalisar Ɗinkin Duniya suka gama aiki, ko kuma wajen da suke kan aikin na wanzar da zaman lafiya. Wani ƙaramin sakataren ayyukan Majalisar Atul Kayari ya ce ba za mu yarda da irin wannan aika-aikar ba, ta ƙyale waɗanda ya kamata su zama su ne masu kare al'umma su zama kuma su ne kamar dodanninsu ba. Yankin Difa a Jamhuriyar Niger yana taka rawar daukar dubban 'yan gudun hijira da suka hada da 'yan Najeriya da Niger. Wannan sansani dai na wucin gadi yana kan wata babbar hanyar zuwa gari-gari ne a kasar. Hakan ya tabbatar da cewa mutanen suna cikin fuskantar yanayin matsanancin zafi, kasancewar ƙasa ce a cikin Sahara, sannan kuma ga kwalta shimfiɗa akan babbar hanyar. Mataram Kadogo, wata 'yan Najeriya ce da ta tserewa harin Boko Haram inda suka iso sansani da ke Difa, ta ce wata rana ne da misalin karfe 2:30 na dare maharan suka darawa kauyen nasu, inda kuma ta ce suka fara harbi kan mai uwa da wabi suka karkashe mutane, inda kowa ya ta kansa, wasu ma suka fice daga gida ba tare da sun sa ko sutura ba, kasancewar tsakar dare ne. Ita ma ta ce daga baya ta suri ɗanta na goye ta goya, sannan ta tase ƙeyar sauran suka tsire, inda a yanzu haka suna wannan sansani tare da 'ya'yanta guda 8. Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta yi kukan cewa tallafin da take burin kaiwa musu 'yan gudun hijira a Difa ya yi wahala matuƙa saboda warwatsuwar da suka yi ba wuri ɗaya ba a ɓangarori daban-daban na kan wannan hanya, inda nisan kowane ɓangare yakan kai kilomita 30 a tsakani. Wukar da aka samu shekarun baya a wani rukunin gidajen da gidan tsohon ɗan ƙwallon ƙafar nan tazarruga na birnin Los Angeles, wato O.J. Simpson, ya bayyana cewa ana kyauta zaton wannan wuka da aka samu za ta iya zama sanadin da za a gane yiwuwar aikata kisan da ya yi a shekarar 1994 wanda ake zarginsa da laifin kisa har biyu ciki har da matarsa. Kamar yadda wani shafin intanet na TMZ da ya fara rawaito labarin ya ce wani labarin gine-gine ne ya tono wukar a wani wuri a kan iyakar wannan gidaje na rukuni da ake rushewa domin yi musu kuskure ma. Wukar dai wani ɗan sanda ya karɓe ta bayan mutumin ya tsince ta, inda ya ba shi da niyyar ya kai wa hukuma. Sai bayan retire wannan ɗan sanda ne ya sanar da abokinsa cewa ana son ya kai wannan wukar ga hukuma, kasancewar wanda ya tsinci wukar ya miƙa maganar gaba, inda ya ce ya tono wannan wuka tun a shekarar 1998. An bayyana wukar da cewa irin karamar nan ce da ake ninke ta, sannan ta yi matuƙar tsatsa saboda binne ta da aka yi a ƙasa. Wannan dai na zuwa ne bayan da ake sa ran shi Mr. OJ na samun damar da zai iya samun yafiya a shekarar 2017 idan Allah ya kai mu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tattalin arzikin Amurka ya yi nauyi sosai sakamakon yawan ayyuka da aka samu da suka kai 242 a watan da ya gabata a wata sanarwa. Ma'aikatar ayyukan Amurka ta bada rahoton cewa kaso marar karkasan mutanen da ba sa aiki a Amurka ya sauka sannu a hankali zuwa kaso 4.9 a watan da ya gabata din ne suka fidda wannan sanarwa, inda suka ce an samu karuwar ayyukan yi a kasar da kaso mafi yawan da ya fi da masana tattalin arziki ma suka yi kintacen za a samu a baya. An sami karuwar ma'aikata a fannoni irin su lafiya, saye da sayarwa, harkar abinci, gine-gine da bangaren ilimi, ciki har ma da maganar harkar ma'adanai da kuma ma'aikatan man fetur, duk da yake an samu nakasin karewar farashin man a duniya, inda kuma shi kanshi bangaren na farashin man fetur ya rasa ma'aikata da dama. Wannan na ci gaba da nuna cewa an sami ci gaba sosai karkashin gwamnatin shugaba Obama, wanda shi Barack Obama din ya amfani da wannan dama wajen suka lamirin waɗanda suke neman takara a shugabancin Amurka. Ya ce ba su yi wa ƙasar adalci ba da suke cewa tattalin arzikinta yana karewa. Ya ce suna faɗar haka ne kawai domin jin daɗin bakinsu na yaƙin neman zaɓe a kamfe da suke yi. Bincike ya nuna akwai Amurka kamar miliyan 7.8 ne kacal da suka zama ba sa aiki daga cikin sama da mutane miliyan 360 na ƙasar. Har ya zuwa yanzu dai ba a sami wani labarin ci gaba ba game da yunkurin diplomasiyar kare yarjejeniyar sulhu a gabashin Ukraine. To amma masu lura da al'amura dai sun ce har yanzu yarjejeniyar ta Minsk ta bata mutu ba. A shekaran jiya Alhamis aka samu taron ministocin kasashen su Jamus, Rasha, Ukraine, Faransa da kuma prime ministan kasar a birnin Paris, inda suke kokarin sake maido da yunkurin wannan tattaunawa ta zaman sulhu domin ka zaman lafiya. Ba a dai cimma tsarin yarjejeniyar ta Minsk ba da aka kulla a watan Fabrairun da ya gabata a shekarar 2015, wacce wa'adinta yake cika a ƙarshen shekarar nan da ta gabata. Wani mai tsokaci Jeff Retke ya bayyana cewa wannan harahare sai fa in su wanda suke da goyon bayan Moscow da kuma su ƴan Kyiv sun yi aiki tukuru domin yunkurin tsagaita wuta a tsakaninsu kafin a samu wannan yarjejeniya ta tabbata.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Ba kalamar so ke da wuyan rufaɗewa, hakikar so ke da wuyan rabewa. Kalmar so na da wuyan rabewa, ala nazarin so mai ruɗar na gwagwalwa, ala harkar so ta kasanu a sannu, ala mujiyar so cirace ya tafi ba, ala ba kalmar so ke da wuyan rufaɗewa, hakikar so ke da wuyan rabewa. Ɗan uwa kalmar so ke da wuyan rabewa, hakikar so ke da wuyan rabewa.
To madalla, kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Rahoto na biyu zai yi magana ne akan muhimmancin tsaftar muhalli da matakan da ya kamata a ɗauka a kowane lokaci domin tsaftar muhallin. A rahotonmu na uku kuwa zai yi magana ne akan cire belu da ake yi wa yara jarirai. Rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan cutar zazzabin Zika, wanda masana harkar kiwon lafiya suka ce sauro ne ke kawo shi. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi magana ne akan rigakafin cutar shan inna, wanda ake dab da ganin bayan ta kwata-kwata daga Najeriya.
Madalla, gaida Muhammad Nasir.
Ci na makaho baka iya rabewa, mace da ciki Allah ne ke irabewa sakar zuci Allah ne ke isanewa halayyar dan adam ba a iyawa kalmar so na da wuyan rabewa ala nazarin so mai rudan na gwagwalwa.
Bincike da masana harkar kiwon lafiya suka yi ya nuna cewa rashin tsafta na ɗaya daga cikin abin da ke kawo yaduwar sauro mai kawo zazzabin malaria. Shu'aibu Mani daga maradan jamhuriyar Niger ya tattauna da wani ƙwararren likita akan cutar zazzabin cizon sauro malaria.
Shugaban yaƙi cutar zazzabin cizon sauro a jihar Maradi Muhammad Lawli Janjuna a DRSP da ƙarin haske.
Ko da yaushe ko rani ko damina ko ɗari ko zafi ta nan.
To galibi me ke kawo ta?
In mutum aje hankali shi na iya gane wa cikin sauran ma wata ammace wata annabi. Wanda ammace ita ce baka gane shi ba sai in kaji cizo ka. Maccen sauro ita ke haddasa musu da cizon sauro.
Abin tuni ai tana kawo illoli da dama.
Illoli iri iri. Kaga mu mun kasawa ta kashi biyu. Akwai masasar cin sauro mai sauki a kwan mugunya. Mai saukin ita ce wadda mutum zai hawar jin kasala ga jiki da ciwon kai da zahin jiki shi kasan shi na ciwo. Don ka in akwai gidan likita kusa shi zabar maza tun ba ta zama mugunya. Kenan in an kai wasa ne za a koma cikin wancan kote din na mugun masasar wadda sai an sa mutum serum. Mutum ma wani bihar ma shi shiga cikin halin bai san ko cikin mai kyau.
Galibi dawa dawa ne ta hi damuwa.
Waɗanda ta hi damuwa. Yara ne kankana daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar. Kuma da mata masu juna biyu. Don saboda su ne in ka diba cikin girgam ɗinmu su ne adda yawa wanda ake rubuta mana na kuma na daga gundumomi kuma na sati. Su mata masu juna biyu ba yawa sun kai ba. Don saboda riska sun kai ɗauka da yawa saboda wannan juna biyun da aka yi su suna iya zubar da shi. Don haka nan ake sa su. Su kuma yara ƙanƙana na halin da kaga sun yawa. Su ne za ka gani cikin load ɗin da ake aiko mana su ne za ka gani da yawa. Saboda shi yaro in ma yana masala bai sani ba sai an ji zahin jiki dai. Masala tana iya zuwa ta mai magoyan ɓanna ba a sani har ta kashe shi ma.
Faɗakarwa da likitoci ke ya shiga kan al'umma zuwa likita da gaggawa amfani da gidan sange Adama Malam Musa wata uwa da na iske a asibiti
saboda rigakafi ne ga ɗiyanmu in an bada dadin mu ne.
To me yasa za ki rigakafi?
Saboda cizon sabro. Sabro kana tsaye ma kana cin tuwo yana cizon ka. Dole ka zo ka yi rigakafin cizon sabro saboda masassarar shi kata riga ta maka illa ga iyallanka.
Ina kiran ki ga sauran takurori mata.
Gaskiya ina kira ga takurori mata ubangiji Allah ya sa su ɗauki wannan abu da muhimmanci.
Ko bayan rashin tsafta da mutane ke fama da ita ga rashin aiki da gidan sange babban matsala ce da ke jawo cutar zazzabin cizon sauro. Amma anan Muhammad Lawli Janjuna ya bayyana cewa mata sun fara ganewa.
Jama'a sun fahimta sosai saboda yanzu ko sai da sai dan sange da ake bada yanzu mata suna rike bakin gurgudu duk inda ka tai kowane gari kaga ana unhwani da gidan sange. Shi don kuma muna ji hankalin jama'a su gane gidan sangen na dora unhwani da shi don saboda ko da ma sabro bai zo ciye ka ba in dai ka shiga ciki ka san ka tabbata da baba ya cizo ka ba to kwana za ka daidai.
Muhammad Lawli Janjuna kenan shugaban yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a jihar Maradi. Shu'aibu Mani muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
Ganin irin mahimmancin da tsaftar muhalli ke da shi wajen kula da kiwon lafiyar al'umma ya sanya gwamnatin jihar Kano ta ɗau alwashin sanya wando kafa ɗaya da yaƙi da masu sayar da gurɓataccen kayan abinci ko waɗanda lokacin amfaninsu ya ƙare. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto.
Mukaddashin daraktan lafiya a hukumar lafiya matakin farko na jihar Alhaji Jafaru Gwarzo ne ya bayyana haka. Alhaji Jafaru Gwarzo wanda kuma shine sarkin tsaftar Kano ya ce ko shakka babu ana samun ɓatagarin da ke kawo kayayyakin da suka lalace amma dai su ma hukumar su suna kama su kuma ana hukunta su.
Kamar yadda ka ce a lokuta suna kawowa to mu kuma a lokuta muna kamawa. Domin duk mutumin da ya kawo mana abinci ko ɗanyen abinci ko dafaffen abinci ya kawo shi Kano in dai da jama'a illa aiko ba ma kyale shi sai mun hukunta shi mun kai shi kotu sannan kuma mu lalata abubuwan nan.
Ina misalan irin wannan ayyuka da kuka gudanar?
Yanzu ko da sati biyu da suka wuce akwai masu sana'ar yin madara wanda ake cewa yogurt, akwai wanda masu sana'ar yin lemo wanda ake cewa juice ko da turanci. Sai suke saka abubuwa a ciki waɗanda ba su dace ba, a saka starch a cikin madara, a saka wasu hoda wanda ba a san su ba wai saboda inganci na ƙarya, sannan a jikin kwalin bisa ƙa'ida ko ledar ana saka shaidar cewar wannan abu an yi shi rana kaza kuma zai ƙare rana kaza. To amma sai ga cewar ba abin wannan dokar ba ma a rubuta baki ɗaya saboda zalunci. To kwanaki sati biyu da ya wuce mun kwace waɗannan rukunin madara yogurt da juice mun je mun murje su, mun markaɗe su na wajen miliyan 3 da wani abu. Na biyu kuma akwai masu kawo mana kifi, ɗanyen kifi sardin daga Wori, daga Lagos, daga Port Harcourt, waɗanda suka lalace suka riɓe sun daɗe a cikin hanya, a cikin jirgin, a cikin ruwa. Lokacin su ya ƙare sai a ɗauko shi ya fa arha, a ɗauko shi a mota, mota da ta babu abin ɗan na'urorin sanyi a ciki, sai a kawo shi Kano, a zo a sa shi a cikin ɗakin sanyi yana wari. Haka ga ƴan soya sun zo daga ƙananan hukumannin guda 44, sai ka ce ma duk duniya, duk ƴan soya duniya suka zo nan gurin da asuba ƙarfe 5 da rabi ana wawasa, maimakon a sai da shi 5,000 misali sai a sai 1,500.
To in kun kama irin wannan, wani mataki kuke ɗauka?
Ai kai tsaye zamu ga yawo, zamu kama gurin mu rufe kafin ma mu kama mu dake su, sai mu kai kotu, mu kotu ta kira mutumin ta hukunta shi, zamu kai sample ta hukunta shi, ta bada umarni a ji a lalata shi. So ɗan shekarun nan shekara daga bara zuwa yanzu, ina tsammanin mun kone mota mai ɗaukar katan 800, mun kone mota ta katan ya mota ta fi 12, mu je mu kone mu zubar bayan an hukunta shi.
Masu yin biredi suna sa promet ba?
Ai bromet yanzu ma a kansa muke. Ko sa TV suka wuce mun kama gidajen burodi guda biyu, ɗaya a nan hanyar Madobi, ɗaya kuma a wani sunansa Haiba, ga yana a hanyar garin Laraba Abasawa. Dauke da wannan muka kama su, muka yi su kotu, saboda an mustara kuma an ba mu izini mu rufe gidan burodin. An rufe gidajen burodin yanzu, sannan kuma mun kwashe burodin da aka yi wani idan mu ya gani mun je mu lalata shi. Saboda duk mutumin da yake ta kamar zai kare doka irin wani cici mutane a tsaye muke.
Alhaji Jafaru Gwarzo ya yi kira ga jama'ar jihar da su dinga duba lokacin da kayan abincin da suke saya zai kare don gudun barkewar cututtuka sanadiyar cin gurɓataccen abinci. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu, cire belu ga jarirai al'ada ce da ta daɗe a cikin al'umma. Shin ko cire belin yana da alfanu ko kuwa akasi? Halimatu Abdullahi na ɗauki da rahoto.
Muhammad Hamis Arab jami'i ne a sashen kula da lafiyar abin da ya shafi matsalar kunne game da makogaro na asibitin Rashid Shakuna a birnin Dutsen, jihar Jigawa.
Wannan abin da ake cewa beli din nan, alal hakika a likitance abu ne da yake taimakawa wajen furcin wasu baƙaƙe, ba wasu laba, kamar su da, ga, ma, na da sauransu. Sannan kuma yakan taimaka wajen, tunda a makogoro akwai abubuwa da Allah ya sa kala-kala a makogoro da wasu na'urori, ta cikin wannan gun da kake shekar iska ya je ta tafi, ta cikin nan gun kake tauna abinci ya je ya tafi, to takan taimaka wajen aikinta. Yayin da za ka haɗi abincin haɗiya, sai wannan bilin idan karkace ya bashi ko ya je tare kofar iska don ya bada dama ga abinci ga lafiya ƙalau,
wato don kar mutum ya kware,
don kar mutum ya kware. Sannan kuma idan za ka sheki iska din, sai ya dawo ya tare ɓangaren abincin don ka sheki iska lami lafiya. Da haka za ka ga mafi yawancin jaririn da ake yi wa yankan beli din nan, cire beli a yanke daga wuya, za ka ga an kawo su a gurguje asibiti daga sun sha mama mama iya dawa ta hancin, don me? Domin an yanke ta completely, an hana ta aikin ta na wancan aikin da ake. Sannan in babba ne zai dinga yawan kwaruwa, wani sai ya daɗe ma bashi ba iya cin abinci, kullum yana nan a kwari yana cikin kwaruwa, banda bleeding jini zai faɗa ta ciki, da cin abu ne a makogoro, jini ya tafi ga cikin yaro ya cika cikin huhunsa, matsala ce daban, a kawo shi asibiti, a kawo shi anemia, sai an ƙarin jini. Wani ma ga internal bleeding din ba san me ba, yaron yana ta kashin jini, yana kashin zabbaki din ba san me ba, wannan bilin da kuka yanke ne ta jawo masa wannan matsalar, karhi ma ga an rasa yaron tafi da ƙarar kwana.
To a ƙarshe wanne kira za ka yi ga jama'a bisa ga wannan yanayi da ake na cire belu?
Kiran shi ne har kullum yayan ƙasa, hakimai da gate da sarakuna da kuma su malamanmu, tare kuma da likitoci din, a samar da ita gwamnati kenan, a samar da wani yanayi da lokaci-lokaci za a ƙarfafa irin wannan ta kafofin yaɗa labarin, za a ci gaba da wayarwa da al'umma, kai su ma malamai a masallaci su tsaya dafa an, suna kullum jan hankulan mutane, domin za ka ga abubuwa da dama ba addinin ne yake ko na musulunci ko na kiristanci yake ai ba, amma mun tafi mun ɗau abin na al'ada muna ta yi, kuma iya da illa mai yawa ƙatuwa da yake haifa mana, kowa ya sani ba wai ba sani ba, da haka iya da ke wannan a ita gwamnati taimaka wajen wannan irin wayar da kai din da ya kamata kwarai
da gaske. Da fatan za a kiyaye. Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Cutar zazzabin lasa da kuma cutar zazzabin zika na kaɗan daga cikin cututtukan da suka watsu a cikin al'umma a faɗin Najeriya, kuma bincike ya nuna cewa cututtukan na yin kisa farar ɗaya ga duk wanda suka kama. Kowane matakai ya kamata a lura da su domin gane mai ɗauke da cutar. Wakiliyarmu Amina Abdullahi ta tattauna da masana harkar kiwon lafiya, ga ta kuma ɗauke da cikakken rahoto.
Asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fa Balewa da ke nan Bauchi ta shirya taron lecture na uni guda wa ma'aikatan lafiya na kowane sashi da ke asibitin kan yadda za su fahimci mai dauke da cutar Zika. Dr. Sambo Zailani shi ya gudanar da wannan lecture.
Mun yi magana akan Zika da Lassa. Da Zika a yanzu dai bamu da shi a Najeriya, amma mun taba samun shi a Najeriya tun 1954 a Najeriya. To amma a yanzu haka bamu da shi a Najeriya, amma akwai shi a wasu kasashe. So kuma abinda muke fara cewa shine tunda babban abin da za yi a kare mu kare kanmu daga wannan Zika shine mu tabbata cewa babu sauro a tsakaninmu. Duk inda sauro suke yaduwa ya kamata mu san cewa kamar ruwa, in akwai ruwa ne, so a wajen suke haifuwa, ƴaƴan su a wajen suke yin koyaye sai su fafe. So in dai ba abin ruwa yana kwanciya a waje, so definitely ba za a samu sauro da yawa a wajen ba. In kuma babu sauro, akwai cututtuka da yawa wanda ba za ku samu, kamar malaria ma ga sauro ke jawo shi. To kamar shi ma Zika wannan wani sauro na ma ba irin malaria ba, shi wannan malaria anopheles mosquito muke, wannan na Zika kuma Aedes aegypti mosquito. So in dai har da ka san yadda kai ka kare kanka daga cizon sauro, to wannan shi Zika din Allah da kuma baraka same shi ba. Sai kuma masu tafi zuwa wancan wajen, wannan country da muka faɗa, su Brazil, su Colombia da su Mexico, a yanzu haka bai kamata mutum ya tafiya zuwa wannan wajejen ba, don saboda akwai wannan active transmission, akwai wannan Zika din a yanzu haka. So in dai zai yi mutum ya daina tafiya zuwa wannan kasashe a yanzu haka, sai lokacin da wannan epidemic din ya kare. Eh, mata masu ciki yana affecting din ƴaƴansu, don wannan virus an nuna cewa banda wato mosquito da ke transmitting nashi, wato wannan virus yana iya fita daga jikin uwa ya bi ta cikin mahaifa ya shiga cikin ɗanta, tun ɗan ma ba a haife shi ba. Shi yasa ana haifin wannan, a yanzu haka a Brazil ana haifin ƴaƴa masu ƙaramin kai, kansu ɗan ƙanana haka, bai fi rabin ainihin kan jinjiri ba, kuma da aka samu ya zama kaman kwai, kan oval in shape. So sai yanzu kuma da aka samu cewa mutum ba ya da hankali sosai, yaron sun girma, kuma saboda wannan virus din ne da ya shiga daga jikin iyayensu, uwaye mata, ya shiga cikin su tun suna ciki, shi yasa suka fito da irin wannan ciwo din. So abin da ake so shine duk wata matan da take da ciki bai kamata ta rika allowing wannan sauro yana cizon ta ba.
Ta yane alamomin farko da za a gane cutar Zika a jikin dan adam?
Cutar Zika kamar na Lassa, yadda kika san malaria tun yana zai zo da zazzabi da wannan ciwon kai, so ko dan amai, ciwon jiki haka, so su ma haka ne. Amma na Zika sai ka samu cewa akwai wasu ƙurarraji a jikin mutum, wanda akwai ƙurarraji masu jajjajja haka a jikin mutum gaba ta baya ta gaba duka haka har ta fiska wani lokaci. So shine sai a ce to in an dauki jini an gwada, sai a samu cewa yana da Zika. To amma yadda ka san malaria haka suke presenting. To na Zika na Lassa akwai dan wannan rashis din wanda ake samu duka a jikin mutum.
Dr. Sambo Zailani na asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fa Balewa da ke nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, hukumomi a jihar Neja sun dukufa wajen kokarin da ake yi na raba Najeriya kwata-kwata da cutar shan inna, inji wakilinmu da ke Mina, Mustapha Nasiru Batsari.
Gwamnan jihar Lejan Alhaji Abubakar Sani Bello, wanda ya kaddamar da aikin ba da rigakafin cutar polio a farkon makon nan da ya gabata, ya ce a yanzu haka suna shirin samar da kananan asibitoci a kowace mazaba da ke fadin jihar Niger domin tabbatar da rigakafin ya kai kowane lungu na jihar.
Muna kokarin kowane ward a Niger su samu asibiti ingantacce wanda ya dace na kula da yara da mata da kuma dai kananan cututtuka, saboda in healthcare na ward na da kyau zai rage nauyi ga general hospital. To shi sa muka ga ya kamata mu dawo mu fara abin da ya kamata mu yi shi, kuma alhamdulillah.
To akwai wani shiri da kuke na jawo musamman? Dama na san akwai wannan shirin malaman addinai da kungiyoyi musamman akan polio nan, tunda aka bada sanarwa cewa Najeriya babu polio, wasu sun dan ja baya, wani shiri za ku yi na sake jawo mutane don wayar da kansu cewa akwai sauran rigakafin na haihuwa?
Najeriya alhamdulillahi an yi wata 19 yanzu babu labarin polio, amma ya kamata kuma mu daure mu kan mu bacci, kan mu sake, saboda ba a so ya dawo. Za mu ci gaba da shawara da bayani da malamai da sauran kungiyoyi akan karfa a ce din yau ba polio za a ja baya. A'a, abu ne wanda yake za a mai da hankali kuma a ci gaba da yi.
To shi ma dai kwamishinan kiwon lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya jaddada matsayinsu na ci gaba da bada gudunmuwar da ake bukata domin aikin rigakafin.
amma ba za mu zauna ba, za mu tashi mu tabbatar da cewa duk abin da ya kamata a yi, abubuwan da ya kamata a ba ma ma'aikata kayan aikinsu, da kuma irin haɗin kai da ya kamata a ce muna yi da su World Health Organization, the United Nations Children's Fund, duk dai wanda suke sa hannu a cikin wannan tafiyan da ake yi, mun haɗa kai da su mun tabbatar cewa abin da ake nema an samu a wuraren aiki din. Kuma banda haka banda rakafin shan ina, ana bada na wannan cutar na measles wanda yara suka sani, da kuma wata cututtuka kuma da yawa hada na tarin fika da makamacinsa, domin tabbatar da cewa yaranmu sun samu lafiya.
A can matakin karkara ma shugabanni na iya kokarinsu wajen fadakar da al'umma mahimmancin rigakafin, inji shugaban karamar hukumar Kwantagora Alhaji Attahiru Ahmad.
Akwai kokari da muke yi ta fanni daban-daban, misali ta fannin fadakarwa na wayar da kan jama'a, sannan kuma muna kawo hankalinsu ga illan da wannan cuta take yi ga al'umma. Saboda haka ta fannin ƙara ma ma'aikata zumma kuma su shiga lungu-lungu da waɗanda kansu bai waye ba, su yi ƙoƙari su bi su a hankali ya kasance an jawo ra'ayinsu.
Rigakafin dai ya fi magani, kamar yadda Hausawa ke cewa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari daga Mina, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada amanta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro, da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kalamar so ke da wuyar faɗiwa, haƙiƙar so ke da wuyar rabewa. Kalamar so na da wuyar rabewa ala, nazarin so mai ruɗar na gwagwalwa ala. Harkar so ta kasanu a sannu ala, muji an so ciracin ya tafi ba ala. Ba kalmar so ke da wuyar faɗiwa, haƙiƙar so ke da wuyar rabewa. Ba kalmar so ke da wuyar faɗiwa, haƙiƙar so ke da wuyar rabewa.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga taƙaitattun labaran duniya.
To, barkanku da aiki su Halima. Zargin tursasa saduwa a kan rundunar kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙara samun rahotannin da ke nuna cewa laifin da ake zarginsa da su ya ƙaru sosai fiye da na shekarar 2014, inda a shekarar 2015 kacal aka sami rahoton cewa an sami irin waɗannan matsala ta saduwa ko kuma cin zarafi kimanin 99, wanda kuma na shekarar ta 2014 guda 80 aka samu. Yankin Difa a jamhuriyar Nijar suna taka rawar ɗaukar nauyin 'yan gudun hijira wanda suke daga Najeriya da Nijar a wani sansani na wucin gadi da ke Difa, kan wata babban hanyar zuwa gari-gari wadda wurin yana da matuƙar zafi kasancewar akwai kwalta da kuma zafin rana a wurin. Mataram da Kadogo ita ce wadda ta bayyana cewa sun taru a wannan wuri sakamakon gudun hijirar da suka yi daga Boko Haram, inda ta ce a tsakar dare aka dirar musu da harbe-harbe, inda ta kwashe 'ya'yanta suka gudo wannan wuri na gudun hijira. Haka kuma wukar da aka samu shekaru bayan da suka gabata sun ta bayyana cewa babu mamaki a sami OJ Samson da ƙarin maganar laifin da ake zargin ya aikata tun a shekarar 1994 game da kashe matarsa da wani daban, kamar yadda shafin internet na TMZ ya bayyana. Tattalin arzikin Amurka ya ninninka sakamakon ayyukan da aka samu kimanin 248,000, wanda hakan ya bayyana cewa Amurka ta samu ci gaba na maganar samar da ayyukan yi da bunƙasar tattalin arziki, inda shugaba Obama ya ce ba a wa ƙasar adalci ga 'yan takarar da suke cewa ƙasar na karewa.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.